وسلم تسليما كثيرا مرة فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سمعت أن أول لغة شيء بام شيخ عبد الله نكاراتو بس أبو دليلي sannan kuma ina da ta bada hakuri cewa karatun ma ba zai sake ɗaukar lokaci ba ida daga nan dai zuwa wani sati ilimi zama biyu kawai da haka da fatan uwa za su yi hakuri da abin da Allah zai rubuta Allah ya rubuta mana tsaye shi har yanzu cikin wannan littafi na rasul malam mani da ahimmati da alama na babban malami shehu al-islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yana kawo mana fuskoki na abubuwan da suke kai ga malamai suke sabani da dalilin kowa abin da yake sa suke samun sabani kuma yana da kyau mu sani duk da yana kawo waɗannan abubuwan abinda ya shafi fahimta shi ne samun sabani bai kyautu ya zamanto kuma ya haifar da katsewa da yankewa juna ba inda kowa da akwai fahimtar da Allah ya masa gwargwadon yadda dalili ya fahimce shi don haka ta yiwu ka karanta hadisi guda ɗaya kai ka fahimce shi saɓanin yadda ɗan uwanka ya fahimce shi kuma lallai idan shi Allah maɗaukakin sarki bai ba shi basirar ya fahimci abin da ka fahimta ba bayan da zai iya ɗauki abin da yake naka ɗin haka nan kai ma bayan da za ka yi ka ɗauna shi ne idan ba kun samu fahimta guda ɗaya ba to kowa da akwai irin fahimtarsa to shi ne dalilin da yake kawo waɗannan abubuwa mun duba shafi na 38 wanda a cikin shi muka tsaya yana kawo magana a kan yadda ake tabbatar da wato hadisi ko kuma in ya tabbata ɗin abinda hadisin ya kunsa na hujja ya ake kafa hujja da shi ne mana ya ce wa taratan yahtalifuna fi kauni dalalati qat'iyya wani lokacin malamai suna sabani cewa shin shi wannan abin da ake ganin cewa shi ne hujja a cikin hadisi in an ce qat'i ma'ana ana nufin cewa yanke kai tsaye babu kwanto a cikinsa ya zo kai tsaye aka to shin wannan hadisin da yazo hakikanin abin da yake tabbatarwa kenan ko ba shi ba yace ikhtilafihim fi anna zalika alhadith hal huwa nassun aw zahir saboda sabanin da suke samu akan cewa shi wannan hadisi nassi ne ko kuma zahir ne yana da kyau mu san menene nass menene kuma zahir annas in an ce annas da yawan mukan yi magana sai a ce ana maganan nassi ko duk da yake an ɗauki nassi wasu kan ɗauka cewa abin nufi shi ne aya ko hadisi amma a wajen malamai na fiqhu sosai malaman usul idan suka ce annas shi ne al-lafzu alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahida shi ne wato lafazin da baya ɗaukan wani abu sai ma'ana guda ɗaya gane ko wannan shi ne nass gane ko wannan shi ake nufi da nas misali Allah madaukakin sarki yana cewa fasiyamu talatati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tu Allah ya ce siyamu talatati ayyam talatatu ayyam din nan wani yana iya zuwa ya dauka cewa wani abu suke nufi ba salata ba ma'ana wannan salata din me ake nufi da talatatu ayyam sai wani yanzu ya ce a ba kwana uku ake nufi ba akwai abin da ake kaga wannan nas ne abu ne da an nassanta shi ga abin da ake nufi baya taɓa ɗaukan wata ma'ana ta biyu ya ce wa saba'ati idan raja'ta saba'a din nan me ye saba'a bakwai ba a ɗaukan wani ma'ana ko takwas ake nufi ko a'a ana nufin ba bakwai ba huwa nas gane ko da Allah yake so ya ƙara ƙarfafa cewa haka din ne sai ce tilka asharatu kadiba hada uku da bakwai sun zama nawa ba magana da wani yazo ya ce ya tamil ba goma ake nufi ba ana nufin wani abu ne daban gari ko to wannan shi ake kira nan ma'ana Allah ya nassanta abu cewa gashi Allah yake wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain wannan nan cewa masu shayarwa za su shayar da ƴaƴansu shekara biyu cikau kaga hawlain din nan baya la yahtamilu shay'an illa kawai da wata goma 24 dan haka wannan nassi ne ma'ana Allah ya nassanta ga abin da yake nufi a to wannan shi ake nufi da annas a wajen malam to idan hadisi yazo wani lokacin zaka ga shin shi hadisin nas ne ma'ana abin da yazo da shi yazo da shi kai tsaye ne ya tabbatar ko kuma zahir ne to ne zahir in mun gane cewa annas shine lafazin da baya daukan ma'ana biyu wa annasul ladhi la yahtamilu ma'nayayn shi yahtamilu ma'nan wahidan fakat yana daukan fuska daya ne mun gane ko yana daukan fuska daya ne kawai ba ya daukan wata fuska biyu kace a'a yafi karfi a to shine au zahir ko kuma a'a hadisin ba nafsi bane amma zahirin sa yana nuna kaza zahir shine al-lafzul ladhi yahtamilu ma'nayayn huwa fi ahadihima aqwa min al-akhar in an ce zahir shine lafazi guda daya da yake daukan ma'anoni guda biyu amma ya fi karfi akan da yan fiye da daya wanda ya fi karfi akai sai a ce shine zahir in gane ko sai a ce shine raji wanda ba yi da karfi akan shi sai a ce shine marju wanda ba mai karfi ba in gane ko yana iya daukan ma'anoni guda biyu shi lafazin in yazo amma ya fi karfi akan daya fiye da daya in gane ko ya fi karfi akan daya ya fi nuni akan daya fiye da daya kamar yanzu Allah madaukakin sarki da yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayn bil-ayn ka dauki al-ayn me yake nufi da al-ayn ido kawai sai a nan wajen ido yake nufi amma kana iya cewa fiha aynun jariya me yake nufi da fiha aynun jariya me aynun jariya ido ruwa to shi shine wancan wal aynu bil ayn to amma anan wajen wani ma'ana ne yafi karfi ana nufin ido ta gaba ba wacce ido ruwa ake nufi ba wal aynu bil ayn ba ana nufin in ka cire ma mutum ido sai a ce a nemo ido ruwa kuma duka kaga lafazin guda biyu suna tarayya cikin wannan ma'ana amma yafi karfi a daya fiye da daya to wannan shi ake kira zahir kaga na an bambance tsakanin zahir da nafsu kaga ba nafsi bane zahir ne in ka kalle shi zaka ga ga abin da ya nuni a kai ya fi karkata zuwa abu kaza to idan hadisi ya zo lokacin malamai suka yi la'akari su ga cewa to shi hadisin nan nafs ne ko kuma a'a ya zo da wata kalma ne wacce take nuna zahiri ne akan abu kaza gani ko bayan zaman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مهي صلاة مهي صلاة الدعاء هرش الله ربشي صلاة هنغاني بو الدعاء صلاة هرش الله ربشي شيني الدعاء to amma a cikin wannan hadisin ana nufin cewa Allah ba zai karba addu'a ɗayan ku ba idan azore shi ta warware har sai ya sake azore me ake nufi sallah ake nufi kaga wannan menene nassi ne ko kuma zahir ne zahir ne ya fi bayyana akan cewa sallah duk da yake yana iya daukan ma'anar addu'a amma ya fi karkata zuwa ga sallah to wannan shine misalin da za a iya ganewa suna nan misalai da yawa to idan hadisi ya zo wani lokacin zaka ga shi hadisin nas ne ko kuma zahir ne wanda zai ce nas ne wani kuma ya ce a'a zahir ne saboda idan zahir ne karfin shi bai kai a ce karfi ne na nassi da Allah ya nassanta ba, domin tana iya yiwa wancan ake nufi a yiwa wannan ake nufi, sai dai ya fi karfi a wannan. To wani lokacin sabani na malamai yakan fito ta wannan fuska, shi kanshi nassin da abin nan lafazin da ya zo nassi ne ko kuma a zahirul kalam, gane ko? Yace wa idza kana zahiran, idan ya zama shi lafazin da ya zo zahir ne, ma'ana ba nassi ba ne ba, a nassanta abin an ce kaza ba, yace fa hal bihi ma yanfi al-ihtimal al-marju aw la, shi din yana da karfin da zai iya tunkuɗe ɗaya ma'anar ko ba shi da karfin tunkuɗewa, dan nassi kan yana tunkuɗewa kai tsaye, to amma zahir yana da karfin da zai iya tunkuɗewa ko ba shi da shi, to anan zai yi sabani, wani ya ce a'a ai bai sai tunkuɗe waccan ma'anar ba, wani ya ce a'a ai tunda zahir ne ya riga ya tunkuɗe waccan ma'anar. Wa hadha aidan babun wasi'un, wani ya ce wannan shi ma babi ne mai faɗi, wannan ya nuna ma cewa in an yi maganar ilimi na shari'a ko babu fikihu ba karamin abu ba ne, abu ne wanda yake babba, sai mutum ya yi bincike mai zurfi a cikinsa. Ya ce faƙad yaqba'u qaumun min al-ulama bi dalalati ahadith la yaqba'u biha ghayru, wasu malamai za su iya cewa hadisi kaza ai tunda ya zo ya tabbatar to wannan yankacce ne, don haka wani ya zo ya ce a'a ai abin da kake cewa hadisin ya tabbatar shi abin da ya zo a hadisin ba nas ba ne zahir, da haka sai ce shi kuma bai ɗauki wannan fatawa ba. Imani ilmihim, wasu sukan tabbatar da haka saboda saninsu bi annal hadisa la yahtamilu illa zalikal ma'an, suna ganin hadisin kawai wannan ma'anar yake ɗauka, don haka sai su hukunta a kan wannan. Malam zai ba da misalin da za mu gane, gane ko? Ya ce au li ilmihim, ko kuma saboda masaniyarsu bi annal ma'anan akhar, ɗaya ma'anar yamna'u hamlul hadis alai, hadisin ba yana kore a ɗauki fassarar hadisin a kan haka, gane ko? Au li ghairi zalika min al-adillati al-mujibati lil-qati, ko kuma wani daga cikin wasu dalilai daban. Wa amma al-ismu thani, yace amma bangare na biyu, wa huwa zahir, in aka samu lafazi wanda yake zahir ne a cikin hadisi, fa hadha yajibu al-amalu bihi, in dai har nasi ya zo kuma zahir, to yace wajibi ne a yi aiki da shi, ba za ka zo ka ce ai tunda zahir bane ni ba zan yi aiki da shi ba, dole kai aiki da shi, amma a me za a yi aiki da zahir? Yace fil ahkami shar'iyya, a cikin hukunce-hukuncen shari'a, kamar hukunce-hukuncen jini, kamar hukunce-hukuncen dukiya, kamar hukunce-hukuncen mu'amaloli, za ka yi aiki da lafazin da yake zahir, bittifaqil ulama, wannan ittifaqin malamai gaba ɗaya. Yace amma fa in kana qad tadammana hukman ilmiyyan, amma in ya shafi wani hukunci ne, ma'ana ba hukunci wanda yake ya shafi sallah, azumi, zakka, hajji ba, in ya shafi wani hukunci ne na wani ilimi, kamar alal misali shiga wuta, sai aka samu lafazin ya zo zahir ne amma akan shiga wuta, wanda yayi kaza hukuncinsa wuta, misali lafazin ya zo zahir, to za ka hukunta mishi shiga wuta ko ba za ka hukunta mishi ba? Eh, idan a cikin sallah ne aka ce ai zahirin hadisin yana nuna cewa wajibi ne ka yi kaza a sallah, to malamai ittifaqan za a yi aiki da shi, amma ga irin wancan abin sai malai yake cewa mithlul wa'idi wa nahwihi, a nan sai suka yi sabani, suka ce idan zahir ya zo a kan abin da ya shafi wa'idi ba a tabbatar da shi, gane ko? Zai kawo misalai waɗanda za su ma'ana haskaka mana mu gane abin da yake nufi, gane ko? Fa dhahaba tawa'ifu min al-fuqaha ila anna khabara al-wahid al-adl idha tadammana wa'idan ala fi'lin fa innahu yajibu al-amal bihi. To wasu malamai sun tafi akan cewa idan hadisi, a baya mun yi magana akan hadisin da yake mutawatir, mun yi akan magana akan hadisin da yake ahad, al-mutawatir hadisin da yazo ta hanyoyi da yawa, ma'ana ya zama ya shahara, ya karfafa, ya yi fadi, ta yanda ba yanda za a ce ma mutum bai san shi ba, to wannan shine mutawatir. Ahad hadisi wanda kila sahabban da suka rawaito shi mutum biyu ne kawai, mafi yawanci ma in ba ka yi da gaskiya ba za ka iya sanin shi ba. To sai suka ce idan hadisi ya zo wanda yake na wahid ne, ba mutawatir ba kenan, amma mutumin adali in an ce al'adil mutum ne wanda yake amintacce mutum ne wanda yake kamanne an amince akan addinin sa ba sai kariya ba kuma hadisi yazo amma ya kunshi wa'id in an ce ya kunshi wa'id ma'ana hadisin yazo yana nuna cewa mai aikata kaza ga hukuncin sa ya ce ko to suka ce to dole ayi aiki da wannan hadisi sai a zartar mishi da wannan hukunci an gane ko fi tahlili zalika fi ya za a tabbatar da wannan hukuncin sai a ce to wannan aikin da Allah ya rataya mishi wata hukuma to wannan aikin ya zama haram duk da yake wai ba a nassanta haramci a cikin hadisin ba amma gargadin shi yake nuna cewa zaka dauki hadisin ka ce to mai aiki kaza fa haram saboda Allah ya rataye cewa wanda yake kaza gashi in gane ko yace wanda yake kaza gashi dan haka ka dauki zahirin hadisin ka yi aiki da shi wala yu'malu bihi fil wa'idi illa an yakuna qat'iyan amma ba za a yi aiki da shi akan tabbatar da wannan abin ba sai dai in ya zama dalili ne wanda yake kafi mai karfi sosai ba zahiri ba وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلاله ظاهره هكذا idan ya zama suran hadisin zancan shi wato qat'i ne domin lokacin zaka samu matanin hadisi ya zama bai da iskali amma sanadin sa ya zama yana da iskali ko matanin ya zama daidai ne qat'i ne amma dalalarsa ba qat'iyya bace zahiri yana iya yiwuwa haka alal misali abinda bai'ul ina an san me bai'ul ina wani kasuwanci ne cinikayya da ake yi a lokacin jahiliya shine mutum zai zo wajenka yana neman bashi in ya zo yana neman bashi sai ka ce mishi ni ban da kudin da zan baka amma dai ina da abu a shagona zan siyar ma na siyar ma kaga dama ka je ka siyar sai ka samu ya zama ina bin ka bashi kaga ai ya taimaka ko to amma idan ya bashi din shi fa kudi yake nema ba abin yake nema dai yanzu ka je ka samu mallam Aliyu kace da Allah na san bashi dubu 20 sai ce Ali ban da dubu 20 amma ga wata waya zan baka ita a matsayin na baka bashi je ka siyar da ita in ka je ka biya bukatar ka dawo min da kudin wayar dubu 20 da ka bashi wayar sai ce ni wayan nan ba sai dai ta tafi dai sai ka ce to shikenan tunda yanzu na baka kamar zaka kai nawa zaka siyar eh haka ake bai ulina sai ka ce to nawa zaka siyar min da wayar sai kai kuma sai ka kassara kudin wayar sai ka ce to na siya 10,000 tunda shi kudi yake nema dan haka duk abin da ka bani wayar ce to na siya kaga akwai nau'i na cuta a cikin ko ma'ana bashi ka bashi amma bashin ya zama kamar akwai riba a ciki to haka suke wannan shine bai'ul ina ma'ana sai ka dauki abu ka ba mutum a madadin ka bashi kudi ga darajar abin sai kuma ka siya a wajen shi da kudin da bai kai abin da ka bashi ba kaga ka bashi kuma kana sake bin shi wani bashi da ka bashi akan ya je siyar 20,000 sai ka ce to shikenan ni yanzu tunda 20,000 kake nema to na sai wayar 10,000 sai ka siya 10,000 a wajen shi sai dawo ma da wadi abin nan sai ka bashi 10,000 kuma kana bin shi 10,000 kai bashin 20,000 ka bashi amma yanzu ya ba ka bashi 10,000 ka karbi kuma abin sa kuma zai kara ma ta 10,000 eh a bai da kudin eh yana da kudin shi dan kasuwar amma yana jin kashin ya cire bayan shi ba kari ba zai samu ba dan haka sai ya siyar mishi da abin sannan kuma sai ya sai abin a wajen shi da kudin da bai kai ba kuma yana bin shi bashi zai mishi cuko already ya riga ya ci bashin a wajen sa yanzu tunda abin yanzu ya zama nashi kai yanzu kana bin shi 20,000 kudin waya sai ka ce nawa zaka siyar min da wayar kuma sai ta dawo wajenka kuma amma da kudin da bai kai yanda kai ka siyar mishi ba amma kuma still 20,000 din ne kai kake bai shi to haka suke yi na'am wannan wani babi ne daban wannan bai uttaksid ake kira shi wannan zai iya zuwa amma dai muna magana akan ita wannan sura to wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faru da shi yana da baiwa kun gane ko to yana da baiwa sai matar shi ta tashi za ta sai da baiwa kun gane ko a ta tana da baiwa sai ce to tana neman kuɗi sai ce to shi zai sai baiwa kun gane ko to da ya sai baiwar da wato dirhami 800 yace amma zai ba ta kuɗin nan gaba ngare go zai ba ta kuɗin nan gaba to da ya tashi kuma ita kuma sai ta zo kuma ta samu kuɗi sai ya ce to shikenan ni za su ya 800 amma ke zan sake siya a wajen ki amma 600 to shine da Aisha radiyallahu anha ta ji labari abin da yake so mu fahimta sai take cewa da ta ji labari ta ce ya aikata haka aka ce ya aikata ya ce to ki ce ki ga ya masa inda ya aikata haka to ya ba ta jihadin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan bai kina to anan hadisin da ya kawo ke da zaman da bayani ne kafin mu karanta dan an karanta surar za ta ko to yace wa ala hadha hamalu qawla Aisha radiyallahu anha limra'ati Abi Ishaq as-Subayi cewa abdigi Zaid ibn Arqam annahu kad abdala jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa an yatuba yanda hadisin yazo daru ne ya rawaito shi cewa wato wata mace da ake kiranta wato abinna Ummul Adiya take cewa nayi aikin hajji da ni da wata mace sunanta Ummu Muhibba da muka fita sai muka je wajen Aisha mun je aikin hajji sai muka samu damar mu sadu da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ilimin da ke wajen ta sai muka yi amfani da wannan damar muka rafi muka je muka same ta sai ta ce mana man antunna da muka mata sallama sai muka ce mu mutanen Kufa sai ita Ummu Muhibba take cewa ya ummul mu'minin ina da wata baiwa kuma ni na siye ta ne a wajen Zaid ibn Arqam al-Ansari ngani ko wato 800 har lokacin da zai ban kuɗi to shi kuma da ya tashi siyar da baiwar sai kuma ya karbi 600 a wajena asalin kuɗin ta 800 amma da ya tashi karba a wajena sai karba a 600 kaga ya dola ya mata dole ke kuma asalin kuɗin ta 800 sai Aisha radiyallahu anha ta ce tirga wannan irin ciniki da kuka abin nufi shi wannan hadisin da yazo ngani ko ana magana akan zahiri tunda zahiri ana iya aiki da shi akan cewa abin da ya aikata haramun amma ba za a mishi hukuncin akan cewa zai shiga wuta ba kun gane ko shine abin da malai ya kawo saboda abin da ya bayani a baya kalu sai suka ce fa Aisha radiyallahu anha zakarat alwa'id ta ambaci cewa alwa'id din shine duk wanda ya yi haka ba shi ba sakamako a wajen Allah dan tashi a bashi labarin cewa inda yayi haka kuma bai tuba ba to duk jihadin da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe kaga wannan wa'id ne ma'ana kamar ana nuna mishi gargadi ne li'annaha kanat alimatun bihi saboda ita ta san hukuncin ma'ana yace wa nahnu na'malu bi khabariha fi tahrim yace mu dai abin da zamu yi aiki da shi za mu yi aiki da shi akan cewa abin da ya aikata haramun ne amma ba za mu ce aikin shi ya rushe ba wani yana nuna ma cewa an samu nassi wanda yake zahiri za a yi amfani da shi akan haramta abin amma ba za a tabbatar da wa'idin ba a wajen waɗanda ba sa ganin haka ke yace wa in kunna la naqulu bi hadha alwa'id mu ba ma ganin cewa wannan jihadin shi ya rushe laifin dai ya aikata abin da yake bai dace ba da annal haditha me yasa su suka faɗa haka suka ce saboda hadisin mu a wajen mu ba mutawatir bane hadisi ne a had dan haka hadisi a had in yazo da nassi zahir zaka yi amfani da shi kai hukunci da shi wajen haramta abu amma ba za ka tabbatar da hukumar da take kan wanda ya aikata ba. Wa hujjatu haula, dalilin su shine annal wa'ida min al umur al ilmiyya, abu ne wanda yake na ilimi. Fala yakutu illa bima yufidu al ilma, dan haka ba a tabbatar da wa'id sai da dalili wanda ya ci yana da karfi ya shahara sosai, an samu hadisin mutawatir. Wa aidan, haka nan kuma, fa innal fi'la, duk wani aiki idza kana mujtahadan fi hukmihi, idan ijtihadi ne wajen hukuncin, lam yalhaq fa'iluhu alwa'id, wanda ya aikata ba wa'id baya kai shi, ma'ana gargadin da aka yi baya samun shi, ma'ana kaman wannan aikin shi wannan sahabin yana ganin yin haka kaman ba laifi ba, a iyaka fahimtar sa, haka ijtihadi ya yi, bai san da hannun ba, kai shi ya sa shi ya yi ijtihadi ya aikata haka, bai san da hannun ba. Kaman yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa la riba illa fi nasiha, riba ta kasu kashi biyu, akwai riban nasiha, akwai riban sabr, mun gane ko? Riban nasiha ita ce riba ta jinkiri, ka ba mutum bashi na kuɗi adadi kaza, misali ka bashi bashin 10,000, zai kawo ma cikin sati ɗaya, da sati ɗaya ta wuce ya ce to tunda ka wuce sati ɗaya na ƙara ma kwana 3 a kai, ya zama kwana 10, amma za ka kawo 10,000. Kaga wannan riba ce, ita ake kira riban nasiha, ma'ana tunda ya yi jinkiri ya yi ƙari akan alƙawarin da kuka yi da shi zai ƙara ma kaza. Akwai kuma riban fadl, riba ta fifiko, shi ne ka zo da kwano 2 na shinkafa 'yar Hausa, gane ko? A baka kwano 1 na shinkafa da kamfani, wannan shi ma riba ne, don ƙari ne, ya kamata a ce kwano 1 da kwano 1, to amma sai aka yi la'akari zai ce a ya za a yi kwano 1 da kwano, wannan ta fi kyau, don haka ba yadda za a yi mai kyau ta zama ba da mara kyau ba, don haka tunda wannan ba ta kai wannan daraja ba, sai ka ninka mun sai in baka mai daraja. To wannan ita ma riba ce, in dai jinsin abin iri ɗaya ne, kamar shinkafa ce da shinkafa, don haka shinkafa ko 'yar Indiya ce ko 'yar China ce, ka je ka zamo shinkafa 'yar kakai ko 'yar kura, sunan su shinkafa, ka kawo mudu ɗaya 'yar Thailand in baka 'yar kura guda ɗaya, wannan shi ne, babu fifiko, sunan su abu guda ɗaya, duk sunan su shinkafa. Amma misali da ya zo da shinkafa 'yar Thailand, sai ce amma na bashi wake mudu biyu, ba laifi, jinsi ne daban-daban, wancan sunan shi shinkafa, wannan sunan shi wake, an gane ko? Eh, jinsin su ma ba ɗaya ba, ai in jinsin ya bambanta shi ke wace kudin su ba ɗaya ba ne, annoye ai in suka zama jinsi ɗaya kawai sun zama ɗaya, an gane ko? A shari'ance in dai abu jinsi ɗaya ne sunan shi ɗaya, sai dai kai ka ɗauki 'yar Hausarka ka je kasuwa ka siyar ka zo ka sai mudu ɗaya, ko kuma shi ne baka mudu ɗaya ka ce to nawa zaka sai mudu biyu, in ya siyar ma ya baka abin da ya rage sai ka sai mudu ɗaya, a yi ta kili da kili, wannan shi ne shari'a, don kar a cuci wani. To akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, la riba illa fi nasiha, babu riba sai a cikin wannan ƙari da ake yi na jinkiri na lokacin gudu. Sai Abdullahi dan Abbas ya ta ba da fatawa ya ce to shi ba in haka ne, shi abin da ya fahimta bai san hadisin rubar abinci ba, sai ya ce a yi wannan ladin tana cewa matuƙar riba ba a nasi'a aka yi ta ba, in dai a wani abu ne ce ba laifi. To sai sahabbai suka gaya masa ba haka ba ne Abdullahi dan Abbas, dole ya janye wannan magana, saboda akwai hadisin Bilal, wata rana ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yau fa dalilin da ke sanci, kuma gashi babu a gidana. Bilal ya ce to bari na je na nemo ma. Bilal ya je yawon shi a cikin Madina, ya samu wani dabino gangariya mai kyau, ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya daga zai ci, sai ce amma in tambaye ka Bilal, ina ka samu dabinon nan mai kyau, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san a wannan lokacin samun irin wannan dabinon yana da wahala, ya ce ina ka zamo shi tukunnama, sai ce ai ina da wani ajiyayyen dabino ne wanda bai kai wannan kima ba, da naje kana so, sai naje na ɗauki wannan na bada kwano biyu aka ban wannan kwano ɗaya, ya ce to wannan sunan karfa, don haka je ka mayar, sai ka karbi kwanan ka sai ka siyar da kwano biyun ka sai ka siyo wannan guda daya amma ba ka bada guda biyu a baka daya ba to shi Abdullahi dan Abbas kan bai san da wannan abubuwa shi yasa yace shi karba kawai sai a nasiha in dai ba nasiha bace to shi kenan to amma shi ma daga baya kanazal ya sauka akan wannan fatawa saboda da yazo ya fahimci ga abinda aka yi abin nan aka yi dan haka kaga wannan yana nuna cewa ana iya samun sabani shi saboda dai san wani dalili ba bai da masaniya akan wancan shi yasa ya hukunci akan abin da ya sani wani zai iya zuwa ya ce ma ai riba in dai ka dance ka ci ba dai saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninki yana nuna cewa za ku iya cin kadan kidan go tunda Allah ya ce la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kenan in ba adhafan mudha'afa ce ba zai ce to ku ci a ba haka bai wannan yana nufin cewa adhafan kada ku ninka ma mutane riba ma'ana mutum ya zo ga abin da ya baka ka ƙara mishi akai ba wai ana nufin cewa kuma in ka dan bace ba za a ci ba ayin da a ce ka dan ce ba za a ci ba in ka dan ce za a ci Allah ba zai ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba ba ko in dai da a ce za a iya cin ka dan Allah ba zai ce wa daru ma baqiya min riba ba to yana nuna da kadan din da babban ta duka babu ke na fata an fahimci haka to irin wannan yana da cikin abin da zai iya kawo sabani tsakanin ta yi shi bai san da wancan abu wani zai ta tafiya akan wani abu saboda wani dalili da shi yake da shi amma bai san ɗaya dalilin ba ko kuma manufar dalilin ma bata tabbatar da abinda shi yake so ya yi aiki da shi ba bai iya gane haka ba amma zai ta tafiya haka amma saboda in shi hadi ne ya yi fahimta ce irin ta ka ba za a kama shi da wannan laifin ba in gane ko ba za a kama shi da wannan laifin kuma irin wannan ribar da ake gani ta riban fadl ko riban jin ita ce take shiga cikin kudi musamman yanzu ga wata sabuwar sana'a da ta shigo da dai ba san da ita ba akwai wani mutum zaka je yana yawo ba san ko yana shigowa sanan kuwar ba ina ma su tsohon kudi da dai kaman shekarun baya babu wannan sana'ar ko da akwai yawa akwai sanan ko to kun san ya suke kasuwanci in ka kawo ya gajiyar naira 10 zai ba ta biyar ko in ka kawo 20 zai ba ka 15 kila ko 10 ne ko mu akwai masu karɓan kuɗi to idan zai karɓi kuɗi abin da ya kamata in ka bashi a gajiya 10 ya baka 10 mai kyau tunda shi yace zai dan dukkan sunansa kuɗi 10 sunanta 10 ko kuma masu siyar da kuɗi a kan titin Abuja tunda Abuja garin masu kuɗi ne in ka zo daidai kan titin Abuja za ga wasu mutane da sababbin kuɗi irin na banki din nan ko in kana so a canja ma 1,100 a maimakon a baka 100 guda 10 sai a baka 100 guda 950 guda 1 shi ya ci 50 to wannan sunan tarba nawa ne eh 100 ce ma sai a baka 800 to wannan ita ce riban fadl tunda sunan shi kudi wannan sunan ta naira 1,000 wannan sunan ta naira 100 to an ka bashi 1,000 ya baka daidai da ita wannan shine abin da shari'a ta ce ai amma idan da zan zo da dala sunan ta dala ni kuma kudi na sunan shi naira wannan wani abu ne daban ko nawa ka siyar da ita idza ikhtalafat al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idan har jinsin ya sha banban to ku tsira yanda kuke so ba ne amma in jinsi daya ne kar ka bada kudi a rage ba ko kai kai zo in dai jinsi daya ne an gane ko amma misali ai yanzu ka bada dala guda daya a baka naira 300 da nawa ko to haka saboda me saboda jinsin ba iri duk sunan shi kudi amma kuma jinsi ne daban-daban ita dala ana auna ta da dinari mu kuma kudin mu ana auna shi da me da kofa wannan garban na kofa shine abin da ake auna kudin kasan nan shi ke sa ya zama bai da daraja dinari ya fita shi ko haka ne idan kudi daban-daban ne to za ku iya canjawa yanda kuke so idan kayan abinci daban-daban ne za ku iya canjawa yanda kuke so ga dama ka bada shinkafar Hausa mudu 10 a baka ta kamfani mudu 5 wannan haramun amma ka je ka nemo gero mudu 3 ka bayar a baka shinkafa mudu 1 wannan ya haramun saboda jinsin ba iri ɗaya bane an san cewa abinci ne daban-daban eh duk sunan shi abinci amma ba jinsi ɗaya bane to yana da kyau mutane su fahimci wannan sannan kuma wannan baya shiga cikin abin da ya shafi irin kasuwanci na motoci. Gane ko? Misali ka kawo mota a baka wata mota a ce kai ciki, wannan bai shiga ciki ba. Wannan bai shiga ciki ba. Gane ko? Wannan baya shiga cikin wannan hali. Wannan wani abu ne da shari'a ta ba da sauki a kansa. Gane ko? Haka abin da ya shafi kadarori wannan abubuwan baya shiga ko gidaje. Misali ina da gida na mai ɗaki 4 wani yana da gidan shi ma mai ɗaki 4 amma tsarin ginin gidan daban-daban kila ni gida na jinka ne shi kuma nashi dakin ne za a iya ɗaura sama a kai haka kuwa dole nashi ya fi na kima in zan karɓi wannan gidan nashi ai dole sai na mishi cikoko to wannan baya shiga cikin irin waɗannan abubuwa dan wani zai yi tambaya ya ce to ya maganar motoci kuma ina zo da mota zan siyar tunda duk sunansu mota eh sunansu mota amma tayi kafanin su daban-daban ne kira su daban-daban ne ai design din su daban-daban ne aka zo da kila 2000 kana son 2000 ai abin bambancin da yawa sosai to wannan shi babu cita ne akan su to kaga irin waɗannan abubuwan su ne abin da malai yake kawowa da suke bada sabani tsakanin malai nassin ya zo ko kuma a dauki nassin cewa zahiri dan haka wasu malamai suka tafi akan cewa irin wannan in matsala ce ta ijtihadi mutum ya yi ijtihadi wa idin ba zai hau kansa ba kaga yanzu kamar Abdullahi dan Abbas inda ijtihadi yayi har ya tabbatar da ruba guda ɗaya ɗaya da yake ganin ba laifi inda ijtihadi ba za a ce to Abdullahi dan Abbas ya fada cikin waɗanda Allah ya ce musu allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu ba za ka ce Abdullahi dan Abbas ya shiga ciki ba saboda kuwa ijtihad kuma bai san waɗancan dalilan ba haka idan mutum ya yi ijtihadi bai san waɗancan dalilan ba za ka zo ka zartar mishi da hukunci to idan muna fahimtar irin waɗannan za mu dinga ba junan mu tsutsi a lokacin safai in na ga mutum ya aikata abu kaza zan iya ba shi uzuri ta iya yiwuwa kila ga madogarar kuma matukar baka fahimtar da shi ya fahimci wannan madogaran da kai kake ganin cewa mai rauni bace ya fahimta ya gane ba to dole ka bashi to amma mu ba ma ba yan uwa uzuri haka kawai mun yi sabani shike da mun yi sabani to ai gwana kawai ba zan bi shi ba saboda kawai shi ne ya kiya ta kawai wani yana sanadin amma shi yana ganin shi abin da yake din shine da yake to har sai ka zo ka kun baje da ni nan kun duba su an fito da su an gane cewa eh wannan fa abin da nake ashe ba haka bane kuma shi ya fahimta ya dauka to lokacin ne zai ka kafa maka hujja in ya fahimta din yace to naji duk dalilan na gane cewa dalilan amma dai bazan yi ba to anan shine zaka iya cewa to wannan yana iya shiga cikin wani matsayi da amma ba kawai ina gebe na bada fatawa ya bada fatawa sabanin tawa bane ce to ai kai kar ka ƙara bin wani saboda kai ya bada fatawa sabanin tawa an gane ko ai sahabbai suna yin sabani a tsakanin su amma baya hana su zauna baya hana su bi junan su sallah baya hana su girmama junan su su kaunta junan su Abubakar da Umar suna sabani mai tsanani akan matsala sabani da wanda mutum baya taba ma kawo shi yi sabani jijiya wuya ta tashi sosai amma kuma baya hana Umar ya zo ya ce ma Abubakar ya khalifata rasulullah kuma ya bi shi sallah to mu ba haka bane mu ba aka yi sabani shikenan an yanke juna kenan ba kuma wata magana ba ruwanka da shi kuma shikenan tunda dai an yi sabani to kowa ya je rike da shi da sahabbai ba sa haka kuma baya hana daga baya kila shi Abubakar din ya zo ya ce to ra'ayin da Umar din nan ya buka na bar ra'ayi na shine akan dai ko Umar ya zo ya ce ra'ayin da Abubakar din nan da ya gani Umar ya ce to na tabbatar Abubakar shi ke kan sai dai na sauka daga dara kamar yadda ya faru da suka ce a yaki waɗanda suke sun hana tsanka Abubakar ya ce wallahi na zuwa da Allah sai na yaki mutanen yake kuma sosai duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka yace wallahi sai na yi shi Umar yace a zakka yake mutanen da sun yi imani da Allah kaifa tuqatilu qauman shahidu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace mana inji Umar sai yake ga Abubakar yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila da hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah kuma wannan sai dai to akan me zaka yi Abubakar yace wallahi la uqatilan na yace wallahi sai na yake su kuma yace tunda naga Abubakar ya jajirce akan magana na tabbatar abin da yake faɗa gaskiya ne kin so ka kuma yake kuma na tabbatar cewa Abubakar daidai yake akai ya ja da shi din amma kuma da yazo ya fahimci dalilan sa sai kuma ka tabbata haka nan lokacin da shi ma Umar ya ce ma Abubakar radiyallahu anhu ni fa ina da wata shawara kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma Qur'ani ba a hada shi waje daya ba gashi an je yaki waje kaza duk makarantun ba an kashe su idan aka ci gaba da kashe su wata rana za mu zo mu nemi Qur'ani karanta dan haka a rubuta shi waje daya Abubakar ya ce Umar kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada Qur'ani waje daya ba to ba zan hada ba ya Abubakar ya ce ba zan yi abin da annabi Allah ya yi ba haka ya gaya ma Umar ya ja Umar ya ce wallahi ban gushe ba ina ta kawo masa dalilai da bayanai har sai da Abubakar ya fahimci ni abin da nake nufi sannan ya ce to gaskiya Umar abin da kake faɗa haka ne na so to tsakani da Allah mun tafi in mun tambayi junan mu mu haka muke in mun yi sabani wannan shine yake daɗa ni santar da mu muna da awon cewa abu da muke amma kuma muna ni santar da junan mu muna da saboda kowa yana so a ce shine yake da gaskiya ko kuma ba haka bane su kawai abin da suke so gaskiyar ta fito ko ta wajen waye su yi riko da ita mu kuma a tunanin mu a idan fa ba ta waje na ta fito ba to ko ta wajen waye ta fito ba zan karba to kaga an yaka kuma an koma san kai ke an koma san zuciya to irin abubuwan da ya kamata mu san karfi wannan shi ne duk wanda ya fahimci wannan littafin abin da yake karantarwa da asu magabatan malamin a kawai ila misalai da zaka samu imamu mali ya bar wata fatwa ya kuma bada wata wani ya bar wata fatwa kuma kuma baya hana cewa shi din sunan shi kenan kuma shine malamin da ake bi bai shi baya hana mu saboda haka yana da kyau mu fahimci waɗannan matsaloli ya kawo misali na gaba yace misali na gaba shine misalin malamai da kafa hujja da kira'o'i an ce kira'o'i ma'ana wani salo-salo ne na karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka saukar da Qur'ani gare shi a harshen larabci harshe ne wanda yake bai fadi ya fi duk wani harshe da kake tsammani ba da yalwa da haka zai yi wahala a ce a wannan lokacin a tattara shi waje daya lokacin da aka saukar mashi da Alƙur'ani sai Allah madaukakin sarki ga yanda al'umma ta take sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ika Jibril ya ce karantar da shi akan harsuna har guda bakwai aka karantar da shi akan harshe har guda bakwai wanda kowane jigo a cikin wato kabilan Larabawa suna da harshe da suke karanta wasu daga cikin kalmomin Qur'ani gane ko kamar yadda muke da ake cewa Hausa bakwai dan ka dauko ba tabbace ka kai shi Kano ba tabbace asalin mutumin a Sokoto a kauyen Sokoto ka kai shi tsakiyar Kano ka je ka ce ma mutanen Kano bayani akan wannan to zai gama bayani daga gaskiya ko zai gama bayani shi daga bakwa karshe kila za ta yi sai an fassara musu haka ne ko ka dauko ba ka sani ka kai shi Zariya ka ce ma mutanen Zariya bayani akan wada to sai sun gaggano wasu kalmomi su ce kai wannan ba Hausa yake ba ko to haka Larabawa suke dan haka da aka tashi sai aka saukar da Qur'ani akan harsuna guda bakwai haka kuma suke karantawa wannan lokacin ko ai na karantawa da harshen da ya saba da shi
amma fa ba wai duka Qur'anin gaba ɗayan sa ba, akwai wasu bangarori bangarori haka da ya shafi irin waɗannan kalmomi. Yanzu kamar alal misali a harshen Hausa, ka ɗauki misali kira mutum, zaka ce ma mutum in kana umartan shi da cewa ya zo wajenka, zaka ce zo, zaka ce yaka, zaka ce taho, kuma duk abu da yake da shi haka ne ko? To haka Larabci suke da wannan. To dan haka Allah ya saukar musu da Alkur'ani haka. Jaza ta ranar Umar ya zo yana zaune, sai ji wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Alkur'ani. Umar ya ce, kai wannan abin bai shiga tunanina ba, ya yake wani irin karatu da ni ban san shi ba. Umar ya ce, wallahi na so na yanke mishi sallah. Na ce, tunda dai sallah yake, bari na bari ya ƙara. Ya bari ya idar da sallah, sai Umar ya je ya same shi, shine Hakim ibn Hizam. Ya ce, na kama shi na cukwikwiye shi. Na ce, sai ka gaya min wannan karatun a ina ka samo shi. Ya ce, wallahi annabin Allah ne karantar da ni. Umar ya ce, kariya ai ni irin wannan surar da kake karantawa ya karantar da ni, amma ba yanda kai kake yi ba. Dan haka sai dai mu tafi wajen shi. Ya kama shi kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tsaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya akai Umar? Umar ya ce, wallahi ga abin da naci, na ce na wani karatu da biban san shi. Sai manzo Allah ya ce, to sake shi. Har aka je gaban manzo Allah, bai sake shi ba. Sai da ya ce ya sake shi. Da ya sake shi, ya ce, to karanta abin da ka karanta. Da ya gama karantawa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, haka Allah ya saukar. Sai ya ce, kai ma Umar karanta. Da ya gama karanta, ya ce, haka Allah ya saukar. Ya ce, inna hadhal qur'ana qad unzila ala sab'ati ahrufi faqra'u bi ayyi hashitu. Duk wanda kuka so ku karanta wannan a farkon al'amari ke lokacin yana wahala ka dauke wani daga wani harshe zuwa wani harshe. To amma da aka yi nisa al'amari, abubuwa suka nisa, aka san karatun alqur'ani din, aka iya karatu, aka san yadda za a karanta, to sai sabani ya fara shiga. Shine Usman ya tattara su akan harshe guda ɗaya, shi kuma ya takaita akan harshe ɗaya, saboda an fara samun sabani. Wani sai karanta da wani harshe, in yaji kana karanta da wani, ce kai ba Qur'ani kake karanta ba. Har suka kai suna kafirta juna su. Sai ce, to duk wani mai wani karatu da wani harshe ya zo a ajiye su a karanta da harshen Quran shawa. To shine aka haɗa shi waje ɗaya. Kuma amma shi ɗin wannan ba shi bane ake nufi da qira'atun da ma da ya kawo. Qira'at ma'ana wani lokacin ne za a samu wata kalma a cikin Alkur'ani, kalma ce guda ɗaya amma wasalinta yakan iya canjawa, ko yadda za a yi furuci da ita ya iya canjawa. Ngani ko? Ba wai ma'anar kalmar ba ce za ta canja, yadda za a yi furuci da ita ne zai iya canjawa. Kamar yanzu alal misali ka ce yahsibu, in ka zo gara ta wai dunde kulle hu ma zatin lu ma za alladhi jama'a malan wa addada, sai ka ce ya sabu anna malan, wani gaddi yana jin yace ma kai ya sabu. Haka ne ko? In za ka yi kara duniyan nan, zai ce ma shi ya sabu ya sani. Haka ne? To waɗannan su ake kira qira'at. Kai ya sabu kake karanta, shi kuma ya sabu, duka kalma guda ɗaya ce, amma dai kawai wasalin ne za ka ga ya sha bambam. Wasalin ne za ka ga da bambanci a ce. Ko ka zo ka karanta la ya'lamu, shi kuma ya karanta la ta'lamu. Ka karanta da ya, ya karanta da ta, kuma haka yake. Ka gani kalmar guda ɗaya ce, amma zubin abin da yake kanta ne ya sha bamban. To wannan su ake nufi da qira'at. To akwai qira'at da suka tabbata ta hanya mai inganci kusan guda bakwai, su ne suka fi shahara, wanda sanadinsu mai inganci ne, hadisai sun zo an karanta da su. Akwai kuma wasu guda uku, su ma sanadinsu yana da ɗan ƙarfi, sun dai kai guda goma. To akwai kuma qira'a wacce take shaza, wacce ita ta ci karo da irin waɗannan qira'o'i. Za ta zo a irin wannan saɓanin, amma ita saɓanin nata ya yi yawa, ya zama ma ana ganin kamar abin bako ne. To irin waɗannan qira'o'in ake ne. Kamar yanzu alal misali, Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah ya ce, da barawo mai sata da mace mai sata, ku yanke hannuwansu. Amma Abdullahi ɗan Mas'ud, shi yanda yake karanta wannan ayar, shi ne wasariqu wasarikatu fattahu aymanakuma. Fattahu aymanakuma, ku yanke damansu. Kaga wacce kira'a da aka fi sanin ta aidiya kuma. Sai aka ce to shi Abdullahi dan Mas'ud shi kadai ne ke karanta haka. Ba za a yi ba zai yi kuwa a ce shi yarun jahili duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su san aymanakuma. To sai aka ma wannan kira'a tashi mafita. Aka ce abinda kira'a tashi take nufi tana nufin kaman tana fassara wani hannu za a yanke. Dan haka ba wai Qur'ani bane amma fassara ne wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan musu bayani sai su rubuta a takaddun da suke rubuta al-Qur'ani. To waɗanda suka zo daga bayan su za su kuma sai su dauka cewa Qur'ani ne sai su shigar da shi a haka. To shine ma da yace wa mithlu ijadu akthar al-ulama'i bil qira'at allati sahhat an ba'd as-sahaba. Ana kafa hujja da waɗannan qira'o'i. Kamar misali a cikin suratu al-Ahzab Allah madaukakin zarge ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Inda ayat ta tsaya kenan. A kira'ar Ibn Abbas yace wa huwa abul lahu, shi kuma ubansu ne annabi. Tunda ake azwaju ummahatu. Kaga fassara. Tunda matan shi a matsayin iyayenku suke mata to shi kuma ai a matsayin uba yake gare shi. To sai aka ce kira'a ce shadda ba a taba ji wanda ya karanta da ita ba sai shi wannan sahaba. Kuma Allah madaukakin sarki yace ma kana Muhammadun aba ahadin min, dan haka mata ci karo da wannan kira'a. To sai a ajiye ta. To akwai irin waɗannan kira'o'i, kira'o'i haka za ka gansu shadda. Duk da yake wani lokacin akan kafa hujja da su wajen sanin ma'anar Al-Qur'ani. Suna zuwa ne da ma'anan kaman fassara Al-Qur'ani. Kamar yanzu misali, la yu'aqibukum Allahu billahu fi aymanikum walakin Allah yake fasiyamu salasati ayyam. Haka ayat ta ce, mutum ya yi azumin kafara azumi kwana nawa, kwana uku. Allah yake fasiyamu salasati ayyam. Amma salasatu ayyam din ya za a yi su a jeli ko a rarrabe. Sai kira'ar Ibn Mas'ud ta zo fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at a jeli. Amma kira'a ce shazza. Ba kira'a ba ce da za ka ce ma ban na karatu Qur'ani da ita. Wani lokacin wasalin ne yake canja, wani lokacin ma ma'anar ta kan canja. Amma ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'aw ila zikrillah. Qira'ar Ibn Mas'ud famdu. In an ce maza an ce sa'a kusan ma'anar sa sai famdu fas'aw. An gane ko? To suna nan da yawa. Na kuma cikin da tattaban kira'a duka za a samu wannan abin nan suna nan da yawa. Amma da misali wasu kira'o'in aka iya karɓar su a kafa hujja da su, wasu kan ba a karɓar su. Saboda yanayin yadda suka zo din ya sha bamban sosai. Kamar misali waje a sakratul mauti bil haqq a cikin suratul Kaf. Kira'a shadda ta zo waje a sakratul haqq bil mauti. Duk da yake ma'anar da yake ga wanda ya san larabci. Me waje a sakratul mauti bil haqq. An san sakratul mauti ko? Shi ne wato magagin mutuwa. Allah ya ce wa ja'at sakratul mawt, lallai magajin mutuwa ya zo bil haqqi da gaske. Sai kira'a shadda ta zo wa ja'at sakratul haqqi bil mawt, magajin gaskiya ya zo ta hanyar mutuwa. Ai ma nan sai amma dai wannan kira'a ba a saba da ita ba, kuma ta ci karo da wannan kira'a. To amma dai ana kafa hujja duk da yake sun zo ne ta hanyoyi na hadisai ba su inganta ba. Inda hadisin ya inganta shi yasa sharadin kira'a din ta zama kira'a karɓaɓɓiya shine zama hadisin ingantacce da sanadi mai kyau. Sharadi na farko ke sihhatu sanad. Sharadi na biyu ya zama muwafaqati al-lughati al-arabiyya, ya zama ta yi daidai da harshen larabci ba ta ci karo da shi ba, ko ta ma'ana ko ta zubi ko ta salo ba ta ci karo ba. Kaga sakratul haqqi bil maut ta ci karo da sakratul maut bil haqq. Gane ko? Na uku ya zama to bata saba da yanda kalmar ta zo kira'a ta zo, bata ci karo da yanda aka rubuta al-Qur'ani ba zamanin Usman. Idan kalmar ta canja ko ba a na akali da ita. Wannan su ne sharuɗa guda uku da ake so in sun cika to kira'a ta zama tabbatacciya za a iya aiki da ita a kafa hujja da ita. In ba su cika ba to sai dai a ya zama kawai dalili ne da za a iya rabewa da shi wajen bayanin wata matsala. Kaman wasaliku wasalikatu fabtahu, ai ba cewa ai fabtahu aidiya. An yet, in ka bar kalmar yet a sake, ba san inda za a yanke ba. Kagan an ce ina hannunka yake? Ina ne hannu? Ai ko ina hannu ne, ai kaga nan hannu ne. Kaga wannan hannu ne, kaga wannan hannu, to Allah yake fabtahu aidiya kuma, wanne za a yi? Eh? Kuma na dama ko na hagu Allah bai faɗa ba. Cewa aka yi kawai a yanke hannu, wanne za a yanke na dama ko na hagu? To amma kaga da aka samu wannan ƙira'ar ta Abdullahi ɗan Mas'ud da yake fabtahu aimana kuma, sai ta tabbatar cewa daman za a yi. Sai aka kafa hujja da ita cewa aka to shikenan tunda har an samu wani ya karanta wannan ƙira'ar abin nufi da ita tana fassara abin da aka dunkule shi ne a nan ba a bayyana hagu ko dama ba don haka wannan ƙira'ar ta nuna cewa dama ake nufi to shi ne ma'anar abin da malam ya kawo zai ɗan yi magana a kai shi wanda ya nuna ma cewa kaga za a iya saɓani wani ya ce kai shi ba nan za a yanke wani ya ce nan za a yanke sai a koma a duba ya aikin manzon Allah s.a.w. da yi ina ya yanke an gaji ko ina aka yanke to sai a koma a duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a yi la'akari da ita za mu dakata da insha Allah.